Masana dai sun ce akwai yiwuwar matakin na hukumar sadarwa ta Najeriya wato NCC ya kai ga rufe kimanin layukan sadarwa sama da miliyan 11 biyo bayan karewar wa'adin ranar 28 ga watan Fabrairu da ya gabata na hada lambar shedar zama dan kasa wato NIN da lambobin wayoyin tarho. Kamfanonin sadarwa da ke kasuwancin su a Najeriya dai na bin umarnin NCC ne ganin yadda director hulɗa da jama'a na NCC ya sake shedawa manema labarai cewa wa'adin da suka sanya na ranar 28 ga watan Fabrairu da ya gabata ya kare kuma ba gudu ba ja da baya da matakin tun dai wasu ƴan Najeriya ke ta kokawa akan yadda matakin NCC da kamfanonin sadarwar kasar suka aiwatar ya jawo musu asara mai tarin yawa. Wani mazaunin jihar Osun dake yammacin Najeriya Abdul Gani Abdulrahman ya ce
an fara yin amfani dina wayan da nake aiki da iya din masu bana yake ma da dawo yake ba na yi falan ya san cin asara kawai sai mutum taimako za su mun su bude min layina.
A cewar wani mazaunin jihar Sokoto Abdulrahman Salihu Abba matakin kamfanonin sadarwar ya gurgunta masa al'amuran kasuwancin sa.
Alal haqiqa ya gurgunta min kasuwanci ya domin akwai kusan harkokin kasuwancin da na kulla wanda kuma dole sai ta hanyar waya din za a yi amfani da su musamman ma na transfer kuɗi da sauransu wanda hakan ya sa gaba ɗaya kusan komai ban yi ba wanda ya shafi harkar kasuwanci na. Zance na gaskiya kusan na jima ban samu irin wannan matsalar ba kuma faruwar ta ya haddasa min hasara wadda ban san ma yadda zan iya misalta ta ba.
A wani bangare kuma kwararre a fannin sadarwa kuma tsohon kwamishinan yaɗa labarai na jihar Adamawa Alhaji Ahmad Sajo ya ce
kasar nan ɗaya daga cikin asara da muka yi shine dadewa da muka yi a ƙarƙashin mulkin soja ko kuma dai irin halinmu ne na shugabannin Najeriya lallama da lallashi da neman yardan al'umma baya cikin harkar mu ta shugabanci. A kullum mu mun fi son mu nuna mutane ƙarfi na mulki to anan ne muka samu kanmu a cikin wani mawuyacin hali. Tunda dai wayannan kamfanoni suna da bahasin dukkan wanda yake da layi a Najeriya a bi su da lallama a yi musu magana a fahimtar da su ba wani abu ne mai wuya ba. Don haka a sani rurrufe layukan mutane alal haqiqa zai shafi rayuwar mutane ta hanyoyi da yawa. Wani a zamanin nan na yanzu kasuwancin shi bai yiwuwa sai da wannan layi. Wani bai iya sanin labarin abinda yan uwansa suke ciki ba sai ta wannan layi saboda in kace mutum ya zurga zurga yanzu akwai wahala.
Yayin da ake cece kuce akan cewa akwai hukuncin kotu da ya ce NCC ta tsayar da matakin rufe layukan sadarwar waɗanda ba su haɗa nasu da lambar NIN ba. Masanin shari'a barista mai nasara kogo ya yi bayani akan wannan batu.
To wannan abu ne wanda yake su hukumar sadarwa ta ƙasa NCC suna da ƴancinsu. ƴan ƙasa ma suna da ƴancinsu. Idan magana tana a kotu, muddin ba a samu umurnin kotu na a dakatar da abu kaza ba, to babu hujja na cewa don magana tana a kotu NCC za ta dakatar da ayyukanta. Tunda magana tana kotu, to sai a hanzarta a nemi kotu ta bada umarni na cewa kar a ɗauki wani mataki har sai lokacin da aka gama shari'a. Idan an samu wannan to shikenan ana da madogara ta cewa NCC ba ta da hujja za ta doda kowa layi. Sannan abin da ya kamata a juya hankali shine mai la'akari da sashe na 14 sakin sashe na 1 na tsarin mulkin Najeriya wanda yake domin jama'a ne ake neman ƴanci. To tunda domin jama'a ne babu hujja da za a iya kawo a dakile mu jama'a. Amfani da wannan dama ta so akwai ƴanci nan adam. Sashe na 33 zuwa na 44 ya bada dama akan matakai daban-daban na ƴancin dan adam. ƴanci na sadarwa, ƴanci na kai walwala, ƴanci na kai mu'amala da wanda ka so, duk ga sunan dai matakai daban-daban.
Idan ana iya tunawa a ranar 16 ga watan Disamba shekarar 2020 ne gwamnatin Najeriya ta bada umarnin haɗa layukan sadarwa wato SIM card da lambar shedar zama dan kasa wato NIN, tsarin da aka fitar da nufin magance matsalar rashin tsaro a ƙasar. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.